Katsina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da dare, sannu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da zamu gabatar muku da shiri na musamman tare da mashahurin malamin nan namu na addinin musulunci, wato Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya, wanda kama yadda kuka sani malami ne na addinin musulunci ba a jihar Kano kadai ba, ko a arewacin Najeriya, sai dai a ce a duniya baki daya. Kuma shi a fage kuma na da'awa da kuma wato tsage gaskiya ko mai dacinta da yin kiraye-kiraye na abi tafakin Allah subhanahu wata'ala da kuma manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Abdullahi Yunus Abdulsamani zai jagoranci shirin na yau, kuma za mu tattauna ne akan abin da ya shafi tuntunin karshen zamani. Allah jikan malam, barka da shigowa.
Barka dai.
Na'am. A dukkan da ambata masu sauraron mu, abin da zamu tattauna a cikin shirin shine fitintunin karshen zamani. Wannan shine batun da zamu tattauna a cikin shirin tare da wato Sheikh Dr. Abdullah Gadon Kaya, wanda in Allah da za ku ji mu kai tsaye, sai a biyo mu sanu a hankali a cikin shirin. To madalla, masu sauraron mu, Sheikh Dr. Abdullah Gadon Kaya dai ba bako bane ba a fagen koyarwa bisa manhaji na musulunci da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Malam, muna kare maka barka da shigowa.
Barka dai.
Na'am, assalamu alaikum.
Alhamdulillah.
Na'am. To malam, ina ga abin da zamu fara shi a cikin shirin shine takaitaccen tarihin rayuwarka tun daga haihuwa zuwa karatu da inda aka dan tattaka domin yin da'awa bisa tsari na musulunci.
To alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusan masu karantarwa ba su fiye damuwa da na zo karatu a ce mai tarihin mutum
da yake a gidan radio muke Allah ya mala.
To ai ba wani abu a cikin tarihin da za a ce sai an fada.
Na'am.
Eh, ba wani abu na daban da abunan. Sunana Abdullahi Usman Umar.
Na'am.
Kuma ni haifafan jihar Gombe ne, kuma na yi karatu na primary da secondary a can, sannan na yi karatun gaba da secondary a Kano. Rayuwata ta fi yawa gaskiya a garin Kano gaba daya. Daga nan na wuce jami'ar musulunci ta Madina, na yi karatun digiri na farko akan tsangayar hadisin annabi da kuma wato darussa na musulunci. Daga nan na dawo Najeriya, na shiga jami'ar Bayero, shi ma na yi digiri na biyu akan abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma. Bayan nan kuma na sake komawa kasar Sudan a Umdurmanul Islamiyya, na yi digiri na uku akan aqida, akan abin da ya shafi aqidu na kiristoci da sauran addinai. Alhamdulillah kuma na yi takarda ta shaida ta koyarwa da ake cewa wato takardar nan da duk malamin makaranta yake zuwa yake diploma ta shaida cewa malamin makaranta ne. Kuma ina aiki yanzu haka a jami'ar Bayero, ina da mata, ina da yaya birjik.
Na'am, to Allah ya albarka.
Masu albarka insha Allah.
Na'am, to masu sauraro, za ku iya turo sakonninku ta wato layin mu na WhatsApp da muka saba ainihin wato aiki da shi a nan gidan radio na Vision FM, wato a sihiri 7-41-19-11-14, sihiri 7-41-19-11-14, ko kuma a neme mu a shafin mu na Facebook live.visionfm. Wannan shine wato like da za a neme mu domin tattaunawa da mu, ko kuma neman yin ƙarin haske, ko kuma tambayoyi ga malam kai tsaye. Malam, kamar yadda ambata batun zamu an wato tattauna a cikin shirin shine fitintunin ƙarshen zamani. Allah ji kamar malami yake cewa fitina.
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la udwana illa ala zalimin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi, barkamu da kasancewa a wannan gidan radio na Vision FM a garin Katsina, a jihar Katsina, Najeriya. Na farko dai ina amfani da wannan dama, ina addu'a ta musamman ga wannan jiha mai albarka, jihar Katsina. Allah ya mata ni'ima da zaman lafiya, Allah ya mata ni'ima da kwanciyar hankali sababbin shugabanni da Allah ya ba su dama na rikon ragama ta mulki Allah ya riko da hannunsu Allah ya taimake su Allah ya hada su da malaman addini da kuma manya-manyan jagororin jihar a zauna lafiya kuma a samu cin nasara shi ma wannan gidan radio muna masa addu'a ta musamman kokarin da yake yi na yada abuwa na alkhairi Allah ubangiji ya sa albarka Allah ya sa kuma a gama lafiya kamar yadda dan uwa mai gabatarwa yayi shi yau ga mu a wannan gidan radio mun kawo ziyara ta musamman don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi addinin musulunci muna addu'a ta musamman ga waɗanda suka dauki nauyin kula da wannan shiri Allah ya musu albarka Allah su ma ya ba su lada kuma ya sa aljanna makoma za mu tattauna ne akan abubuwan da za su yi ta faruwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu a ƙarshen zamani wato in kaga dama zaka iya cewa alamomi ne na kiyama ta kusa tashi alamomi ne na kiyama ta kusa tashi mutane su yi hakuri ba so nake yi in ce kowa ya hada kayansa zai mutu ba amma dai idan kaga waɗannan abubuwa suna faruwa na fitintinu da jarrabobi daban-daban to fa yana nuna cewa ya kamata kowa ya kimtsa ya kuma san ina dare yayi masa dan tabbas annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da kaga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suna faruwa to lalle kiyama ta kusa ta tashi na farko akwai fitina idan an ce fitina ana nufin jarrabawa Allah yakan iya jarrabu mutum da abun mai dadi da abun da yake mara dadi Qur'ani yace wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un zamu jarrabe ku da sharri zamu iya jarraban ku da alkhairi kuma gare mu za ku koma ga baki daya fitina anan abun da muke nufi abun da yake na laifi jarrabawa wanda kuma zai iya kai mutum ga halaka ya kai mutum ga fadawa cikin fushin Allah daga ƙarshe kuma ya fada ya shiga cikin wutar jahannam wal iyaz billah bari mu dauki abu na farko yau a wannan zamani Allah ya jarrabe mu wato da fitintinu na kafafan yada labarai da ake shiga irin su internet kenan wannan babi yana da fadi kwarai da gaske wata duniya ce wani malami yana cewa ai internet wata duniya ce mai zaman kanta babu abin da babu a ciki akwai alheri da yawan gaske ga wanda Allah ya taimake shi ya iya gano yanda alkhairan suke ciki akwai kuma sharri mai tarin yawa a ciki dinkin ba za a iya iyakance wato fitina da sharrin da ke ciki ba musamman abin da ya shafi wato kalle-kalle kar ku manta ku musulmi Allah ya muku doka akwai abin da ya yadda ku gani da abin da Allah bai yadda ku gani ba wannan ido namu sai an tambaye mu akan sa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da abinda zuciyar mutum ta kulla ta yi aiki da shi kowane daya sai Allah ya ainihin wato tambaye mu akan abinda muka aikata a cikin waɗannan abubuwa ga baki daya kullu ula'ika kana anhu mas'ula malam tsareci yau da mutane suke gani yaro karami zai shiga internet din nan ya bude waya ya ga tsaraicin da ubansa da ya haife shi tunda Allah ya shi bai taba gani ba ana koya mutane zinace-zinace anan ake koyan luwadi anan ake koyan neman maza anan ake koyan mace ta nemi yar uwarta mace yarinya karama bata yi aure ba ba a kai ta gidan miji ba bata san yaya ake kaza ya ake kaza ma amma tunda ubanta ya sai mata katuwar waya ya bata a hannanta to ya ce mata ga duniya nan ki shiga ki yi abin da kika ga dama ki kalli abin da kika ga dama ki taba abin da kika ga dama da yawa iyaye suna wahala wajen tarbiyyar ƴaƴansu amma sai su siyo abin da zai rugurguje tarbiyyar su danka musu wannan wayar ina magana da ita ina maimaitawa ina magana akan waya wallahi duk uban da ya dauki waya babba mai tsada ya ba wa diyarsa ko ya ba wa ɗansa musamman yana cikin kananan shekaru in dai ba kariya ta ubangiji tabaraka ta'ala ya samu ba to kamar ya ce da shi gashi dan ne ka je kai yanda zai yi da kai babu abun da ba a ciki ina kira ga iyayen yara ku sa ido akan wayoyin da kuke ba wa ƴaƴanku abubuwan da suke kalla abubuwan da suke saurara kade-kade waƙe-waƙe tsaraici sace-sace abubuwa na haram da mutane suke ta yi malam ba a cewa komai da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah fitina ce kuma duk abin da aka ce sai an tambaye ka akai to ai kaga ya kamata kamar shirye kai kuma ya kamata ku sani cewa duk wani uba duk wata uwa wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ƴaƴanku ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijara ya kwanda kai imani Allah ce ku kare kawukanku ku kare iyalanku daga wuta wadda take makamashinta wato mutane ne da duwatsu kar mutun ya dauka haihuwa abun wato gadara ne na haifi aya na tara su ban sa ido akan su ba ban kula akan su ba haka kawai zaka zo ka je ka game da Allah lami lafiya sai Allah ya tambaye ka akan wannan daga cikin fitintanan da suke ainihin wato damun mutane yau wato abin da ya shafi harkar neman mata mala ana koyan harkar neman mata a cikin harkar internet din nan fitina ce yau ta kai ga maza suna kukan matan su sun kaurace musu a cimfida ba dan komai ba saboda yau mata sun waye sun shiga kafafen yada labarai na ido na kallo da ji an koya musu yaya mace za ta je ta yi alaka da yar uwar ta mace yaya mace za ta biya wa kanta bukata yaya mace za ta kaurace wa mijinta wata take gaya wa kawarta aikin banza kya tsaya a wannan zamani namiji yana wulakanta ki ga yanda zaki kiyi kaza ki biya wa kanki bukata kiyi kaza ki biya wa kanki bukata mallan duk an koya musu kuma duk a cikin wannan wayoyin babu mamaki kai mijin da kase wayar da wayar za a yake ka da haka kawai kiran da muke yi ba ce ba muka yi kada ba su waya su rike ba amma lalle a sa ido akan su idan ka bawa yaro mota ai kana sa ido akan sa ina zai je wani irin tafiya yake wani irin gudu yake idan ka bawa yaro kudi ai kana sa ido kaga me yake da kudin sa yana shaye shaye yana neman mata yana kaza da haka wannan fitina ta farko kenan da muke ainihin wato bayani akai sannan akwai abubuwan da shafi kallace kallacen ainihin wato haram wanda zamu zo mu fadada ainihin bayani da akan shi wato ba wannan kuma shine abin da yake mai ban tsoro ba cikin abubuwan da za su faru ana cikin wannan yanayi ba aune kuma sai Allah ya zo ya jarabi mutane da mutuwa wani abin da yazo a cikin hadisi ake cewa al-mautan abin da ake nufi da mautan wato yawan mutuwa ta fitar hankali da za a zo a yi ta yi wato abu kadan sai i kashe mutum mutum ka ganshi da karfin sa da lafiyar sa an gine da shi an yi hira da shi haka kawai sai a wayi gari a ce wani ya riga mu gidan gaskiya a sha kukan da za a yi a gama wallahi tallahi bai zai dawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a zo a ƙarshen zamani Allah zai jarrabu mutane da mutuwa wanda za ta zo kamar annoba ce wanda za ta gama da mutane masu tarin yawa an yi wannan a tarihi da ya gabata akwai wata annoba da ake ce da ita ta'un amwas amwas din wani gari ne a Palestine kusa da Baitul Maqdis Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga Auf ibn Malik Allah ya dare shi yace manzon Allah ya ce udud sittan baina yadayhi sa'a ka irga abubuwa guda shida da za su faru kafin Allah ya tashi alkiyama daga cikin abin da manzon Allah ya irga akwai mautan wato mace mace wanda za ta zo ta fada a cikin mutane tayi ta kashe su mutane su ta mutuwa da wallahi mutuwa mallam idan an yi ta sai a dade ba a yi ba amma yanzu wani ya mutu wani ya kwanta wani ya yi hadari wani an sace shi wani an harbe shi wasu yan fashi sun zubar da jinin mutane wasu sun yi kaza da waye waye da sauransu har ya kusa yayi kama da irin abin da ya faru a lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab shekara ta 18 kenan ta ainihin wato a kasar Sham wanda akai wata irin mutuwa mai tarin yawa a shekara dai a lokaci guda sai da aka samu mutane sama da mutum 25,000 suka fadi suka mutu 25,000 mallan sai da aka gaji da sai da aka gaji da zuwa makabarta da bunnan mutane
ko
1,000 ai ba nan mace ba na ko 1,000 ma nan 25 mallan haka Allah ya nuna mutane wannan abuwa suka ta faruwa to wannan in kun ga yawan mace mace wani ya mutu wance ta zo haihuwa ta fadi ta mutu wance ta yi ciwon kai ta fadi ta mutu mallan akwai mutumin da kansa yake kai kansa asibiti cewa wallahi ba na jin dadin jikina bari in je in ga likita wallahi yana zuwa yana tsaye yana bin layin ganin likita ya fadi ya mutu akwai wanda ya mutu yana gaban likita yana masa tambayoyi ya fadi ya mutu akwai wanda ban daki kurin ya shiga ya zame ya fadi ya mutu akwai wanda yana cikin cin abinci a falonsa ya sa hannunsa a cikin abincinsa ya fadi ya mutu akwai wanda yana kan hanya yana tuka abun hawansa ya fadi ya mutu akwai wanda yana tuka mota an tsaye da shi danja ta tsaye da shi ta bayar din yana fallagiya ya taka totur ya mutu ya danna motar nan yaje gawa ta kashe wasu mutane duk wannan abin yana faruwa mallan yau mutuwa ta zama ruwan dare idan ka je makabartun mu sababbin kaburruka zakai ta gani da wanda ya mutu da hadari da wanda ya mutu da kaza da wanda ya mutu da kaza duk wannan alamu ne fa ya ku yan uwana kamata mu shirya mu ainihin wato kimtsa dan gamuwa da Allah wannan duniyar ba ta da tabbas ba ta da garanti a wancan lokaci malamai suna bada labari wannan mace-mace da aka yi da na gaya ma wajen mutum 25,000 anan Allah ya dauki ran Mu'adh dan Jabal Allah ya masa rahama Abu Ubaida shi ma anan Allah ya masa rasuwa Sharhbil ibn Hasana shi ma anan Allah ya masa rasuwa Al-Fadl bin Abbas shi ma anan Allah ya masa rasuwa a wannan cikin mutum 25,000 da suka mutu dan haka yan uwana faruwar mace-mace a cikin al'umma wa'azi ne Allah yake yi wa mutane karamin cuta sai kashe mutum wani mura ta kashe shi wani atishawa ta kashe shi wani shakwa ta kashe shi wani haka kawai
tuntube mai mallam
tuntube haka kurin wani ya kwanta bilal azimu ba abin da ya faru kawai matarsa sai ta ji yana da daddare tace alaji ruwa za a kawo maka ina kafin ta je ta dauko ruwa ta kawo masa mallam ya tafi kai kuka tai kuka ta zubar da hawaye tace mutumin da muka kwanta muna hira da shewa ya zama gawa da aka ya kamata mutane wallahi su ainihin wato ba shirya su kimtsa sannan daga cikin abin da muka fara yin magana akai a cikin fitintunin wannan zamani jama'a kayan kallo da muke da shi a cikin gidajen mu kayan kallo da muke da shi a wayoyin mu a aljifan mu jama'a idan Allah fa ya baka ni'ima shedan yana binka sai ya haramta maka ni'imar lahira a cikin wannan ni'ima da Allah ya baka ta duniya idan Allah ya baka ni'ima ta kudi shedan sai ya bika yayi kokari ya haramta maka yaya zaka sayi aljanna da wannan kudi da ya baka idan Allah ya baka ni'ima ta mulki da shugabanci wallahi sai shedan ya bika yaya zai ya haramta maka ka kyautata wa al'umma har ka samu aljanna da wannan kujera taka ta mulki idan Allah ya baka sarauta wallahi shedan ba zai barka ba sai ya bi ka yayi taraka ka ya hana ka kai aikin kwarai da zaka samu rahama da ainihin jin kayin Allah da addu'a ta mutanen kirki ya sa ka kai ta aikata abin da yake ba mai kyau ba da haka Allah yakan iya jaraba mutane da ainihin wato ni'imomi da wadata yau Allah ya ba wa mutane wadata su gina manya-manyan gidaje su dauko kwangiri-kwangiri na kallon duniya me ke faruwa a cikin duniya amma sun manta da makircin turawa a gare mu makircin yahudawa a kan mu ta yanda sun yi alkawari sai sun hana mu bin hakikanin addinin mu na musulunci sai sun haramta mana alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana na samun gidan aljanna idan mun masa da'a mun bi shi manzo Allah ce kullukum dukkanku gabaki daya idkhuluna aljannata illa man aba sai kun shiga aljanna gabadayan ku sai dai wanda yaki wanda baya so qila wa may aba ya rasulullah aka ce waye zai ki shiga aljanna ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yace man ata'ani dakhala aljanna duk wanda yayi min da'a wallahi zai shiga aljanna to ku bi manzon Allah a cikin duk abin da ga muku ku bi annabi a cikin mu'amalolin ku ku bi annabi a cikin auratayyan ku ku bi annabi akan ka in kasuwancin ku ku bi annabi a cikin ayyukan ku na gwamnati ku bi annabi akan mulkin ku ku bi annabi akan sarautar ku ku bi annabi akan duk abin da ubangiji ya baku dukiya da arziki da kudi da samun dama da Allah ya baka ka tambayi malamai su gaya maka me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai akan wannan ni'ima da ya baka yau mutane masha Allah sun samu wadata sai mutum yaje sai kayan kallo ya debo ya zuba wani yana bada labari yace wallahi makocin su yana nan ana buƙatar taimakon dan abin da za a ci na masara ga makota masallacin su ko man da za a tada da injin generator babu amma duk shekara sai ya debe kayan kallo kurin na gidansa da kayan sauti da kadakade sama da miliyan 10 ya canja ya kawo musu na zamani amma fa kar ka manta masallacin unguwar su generator ba iya tayarwa babu abin da ba a gani a gidansa. Malam zaka yi mamaki idan ka je ka tarar da mai gida da ƴaƴansa ƴan mata da ƴaƴansa maza sun hadu sun kunna kallo suna kallon kiɗa da rawa ana runguman mata ana sumbantar mata. Kaje gurin Allah ka ce masa
mai bace kuma ba addinin mu bane
ba al'adar mu bane ba dabi'ar mu bane ba addinin mu bane. Yanzu akwai rashin kunyar da ya wuce mutun ya hada da shi da ƴaƴansa da matansa su kunna kada kada da raye-raye da fima-fimai na kazanta fima-fimai wanda suke gadar da fushin Allah da sabon Allah. Wallahi malam bincike ya tabbatar yau a duniya waɗannan mutane saboda tsabar san su halakar da musulmi an yi kafafe na yada labarai na kallo sama da guda 13 gabaki da sharri ake yada ba wani alkhairin na lissafa ma ba, sama da gidan kallo da zaka iya budewa a kan gidan satellite ɗinka sama da 13 yau a duniya gaba ɗaya badala ce dan badala akai. Ina so mutane su gane duk wanda ya bude wani guri na kallo yana fa da manufa, yana da ainihin wato meye dalilin da yasa yake yin wannan abu. Ku musulmi ku sani cewa antum mustahdafun, ai ana nufin ku, kar ku bi Allah. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, da yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai ka bar addinin ka ka bi hanyar su. Sai ga an zo an kunna wa yara abubuwa na tsiya na barna, kaga an koya wa yaro ya namiji zai nemi mace. Akwai yaran da aka samu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da kanwarsa kawai dare yayi mana ya kwabe yarinyar nan ya hau kanta. Da aka yi masa magana ya aka yace wallahi a film ya gani ubansu ya nuna masa. Akwai cartoon da wata mata ta kira ni, mata ku ji da kyau ina magana da ku, cartoon din nan da ake kunna wa yara cartoon dai da ka sani da ake kunna wa yara, wallahi ina kira ga musulmi ina ja muku kunne ku tabbatar kun san da ingancin dukkan wani cartoon da za ku kunna wa ƴaƴanku. Kowane uba da zai kunna wa ɗansa cartoon don ya ji ya ji daɗi, ka fara kallon cartoon ɗinka ga babu wani abu da aka yi na yaɗa kiristanci, ba wani abu da aka yi na yaɗa yahudanci, ba wani abu da aka yi a ciki na yaɗa mummunan tarbiya. Da ido na gani malam, matar take ban labari tace malam ka ga ikon Allah dan wannan ya tsanan da aljanun da ake ciki, sai ga wani ɗan cartoon an kawo shi malam ya taho da wandansa da wata yarinya kawai sai kwantar da ita sai danne ta sai tana dariya sai kwabe mata wando sai tana dariya sai kwabe nasa wandan yana dariya sai ya ciro gabansa malam ya bude cinyoyinta a'udhu billahi a cikin cartoon, sai yazo yana taba mata mamanta yazo yana kaza sai gashi yazo ya sadu da ita a cartoon fa. Yanzu wannan malam me zaka ce yaron da yake da shekara 6 shekara 3 shekara 2 kana koya masa wannan yayi laifi idan yazo ya gwada wannan akan kanwansa ko akan yarsa?
Allah shi sauka.
Da haka akwai hadari wallahi alazimu ƴan uwana, musamman me zamu bari a gidajenmu yara suna kalla saboda me? Saboda fitintinu na ƙarshen zamani sun yawaita. Allah ya kiyaye mu.
Allah sauka. To mallan sauraro shiri na musamman ne yake zo mu kai tsaye daga ɗakin gabatar da shirye-shirye na gidan Radio Vision FM mita 92.1 Katsina. Muna tattauna tare da Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya wanda muke tattauna akan wato abin da ya shafi fitintinun ƙarshen zamani. Da yake a bangarori biyu ne na shirin, akwai tambayoyi da zamu ainihin amsa ga masu sauraro malam, saboda kusan ce awa ɗaya ce gare mu a kacal wanda kuma da mun fara shi za ka kai tsaye ta tafi. Ina ga malam in ba damuwa bari mu fara ansa wasu daga cikin tambayoyin domin wato su masu sauraro da suka turo. Tambaya ta farko ko in ce sakon farko ya fito daga hannun Sawahu na maman baby take cewa assalamu alaikum, mun ji daɗi kwarai da gaske da kuka gayyato malam, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kuma bada abin da ake nema, kuma Allah ya kawo mana da wannan fitintunu na ƙarshen zamani. To muna godiya maman Sawahu na. Assalamu alaikum, sunana Yazid Lawal Saulawa Katsina, ina ma daktar barka da zuwa wannan gari namu na Katsina. Tambaya ta ce don Allah malam, wani irin illoli ne zaman kan hanya yake kawo wa mutum? Nagode.
Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da mu cewa kuma ya ba mu doka, ya gaya wa sahabbai ya hana su zaman bakin titi da zaman kan hanya sai dai idan mutum zai bayar da haƙƙi na zaman bakin hanya. Daga cikin hakoki na bakin hanya shine kada mutum ya bar idan sa ya rinka kallon haram duk abin da yake na haram ne to ya kokari ya kame kamar matan mutane da suke wucewa kamar ƴaƴan mutane da suke wucewa akwai mutanen da suke kafa majalisa su zo su zauna su kafa teburan su su kafa taburman su shimfida taburman su wallahi matar aure mallam in ta zuciya sai ta rinka yin tintibe ta ji kamar za ta harde ta baji saboda bala'in kallo kafin ta karisu an gama kallanta idan ta juya an gama kallanta ko ƴan mata to wannan haramun ne sannan idan ainihin wato bako yazo yayi tambaya dole ku bashi amsa ingantacciya akan abin da ya tambaya wanda yazo neman taimako ya tambaye ku dole ku bashi amsa akan tambayan da ya muku sannan kuma duk abin da ake ganin zai iya cutar da mutane kamar misalin wani yazo mugu ne yana neman kwatancen gidan wani to hakkin ku ne duk wanda ya tambayi kwatancen gidan wani to ku tabbatar da ingancin sa da amincin sa kafin ku kwatanta masa gidan wani in ba haka ba za ku yi ta tura mugayen mutane azzalumai suna bin gidajen mutane suna kashe su almuhim alhali ba ku sani ba almuhim zaman bakin titi abu ne wanda yake wallahi yana da hadari mutum idan bai kiyaye dokar Allah ya kiyaye ainihin abin da shari'a ta ce ya aikata ba Allah ya ganar da mu
to amin sunma amin assalamu alaikum sunan Rafi'a Shafi'i jan bango ina yau mallam barka da zuwa da fatan Allah ya maida mallam gida lafiya Allah ya tsare to muna godiya assalamu alaikum warahmatullahi mallam Ibrahim barka da kokari ina ku fatan alkhairi aminu mai Kano to mun gode akwai kuma wani da ke cewa assalamu ina yau mallam barka da zuwa da fatan Allah ya maida shi gida lafiya to muna godiya akwai wata tambaya mai muhimmanci da ta fito daga hannun wani jami'in tsaro wanda ke assalamu alaikum warahmatullahi barkanku mallam ina yi wato ina a matsayin jami'in tsaro ne ko kuma ina matsayin su jami'an tsaro wanda suke kafa hujja akan maza da mata akan bidiyon da suke yi musu ko kuma bidiyon da suka sa na tsareci a kafafen sadarwa to ina matsayin kallon wannan bidiyoyin da ake kaiwa gaban shari'a domin kafa hujjoji da su
lokacin da aka zo bincike malamai sun faɗa duk abin da jami'an tsaro za su yi ta dalilin bincike wannan an halatta musu bincike don a tabbatar da gaskiya amma idan abin da ya shafi tsiraici ne na mace ko kuma abin da ya shafi mace hoton mace to a bari ɗan uwarta mace ta gani ko ta yi bincike a kanta tunda a cikin jami'an tsaron ma akwai mata ko caji mace a samu yar sanda ko soja ko ta SSS ko DSS mace ta yi wa mace kuma namiji ya yi wa ɗan'uwansa mace namiji abinda ake nufi in dai ta dalilin bincike ne a tabbatar da mugu a fitar da ainihin mutanen kwarai da na banza to lallai a yi kokari a ainihin wato a yi wannan din ba laifi bane bai kuma saba shari'a ba wallahu ta'ala a'lam
daga tukur bature ruma ba tsari ina ma mallam barka da zuwa ni dalibin ka ne mallam a Kano inda kake karantar da mu littafin ahkamul jana'iz a shekara 7 zuwa 8 da suka wuce ina mallam
fata muna godiya mallam tukur Allah ya ma albarka Allah ya saka da
alheri amin sunma amin to ina ga bari mu koma shafin Facebook nan ma akwai tambayoyi daga Ismail mai wada assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi tambaya ta ga mallam ita ce me hukuncin matar da take wato take tambaye mijinta cewa za ta tafi unguwa amma kuma gidan da take za ta tafi kadai bayan take tafiya ba sai ta biya wasu rare kala kala
irin wannan dabi'a da mata suke yi a yau su tambayi unguwa su tambayi gida ɗaya su tambayi gida uku ko hudu ko biyar haramun ne su tambayi za su je unguwa wuri kaza za su je asibiti a tarar da su a gidan biki haramun ne ya ku iyaye mata kuma sunan wannan cin amana ku sani cewa duk matar da ta tambayi mijinta za ta je wani wuri ta fita ta tsallaka wurin da bata tambaya ba mala'ikun Allah suna kallonta kuma sai Allah ya yi mata ukuba akan wannan abin da ta yi haram ne mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da izini ba ba tare da yardarsa ba kuma wannan gata ne a gare su musulunce musu amma su kuma mazan fa ya kamata su sani cewa akwai abubuwan da suke wanda suke na haramci yanzu namiji yakan fita ya bar matarsa shi ma ya tsallaka inda bai kamata ba ya tafi gidan mata shi ma haramun ne kana da matarka ta aure ko baka da matar auren ka tafi gidan mata yanzu wasu suna nan dare yayi suna jiran mazajen su zo mace ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi ado ta sa turare ta yi abinci mai kyau tana nan tana koran sauro tana jiran mijinta bai dawo ba bai zai dawo mata ba sai karfe 2 da rabi karfe 3 dare wannan daidai ne wannan zalunci ne
daga kuma
wannan wanda yake shaye shaye ba sai ya bugu ma akwai matar da tace wallahi mallam a wulce yake damun da mai gidana in ya sha giyar ya sha kwayan ya koshi direban sai yake dauko shi fa sai ya to bai zai iya takawa ya shigo gida ba da a wheelchair ake turo shi an gido min shi falo in kama an zo in debe shi in na zuba shi a gado tace in ya kama bacci ba ya tashi sai 12 na safiya maganar tashin asubahi babu haka kuma maza ku ji tsoron Allah idan an hana mata su fita kar su je wani guri da Allah ya haramta to ai kuma kuna fita ku je wuraren da Allah ya haramta muku je zaman majalisa zaman dandali zaman gulma zaman fitina mutun ya bar matar sa a gida tunda safi ya fita har dare ya bai koma ya zauna da ƴaƴansa ba bai zai sauna koma ya zauna da matarsa ba wallahi wannan zalunci ne kuma ku sani cewa lalle matan ku suna da haƙƙi a kanku ku koma gida ku zauna da su ku dauke musu kewa ku hira da su su yi wasa da dariya da ku su yi abin jin dadi su ba ku abinci mai kyau ku ci ku sha ku yi walwala da su ƴaƴanka suna da haƙƙi su ga babansu a gida amma mutum ya kiye koma gidansa sai ya zauna a bakin titi wani fa sauro yana ta cizon sai yana ta duka wallahi matarsa tana can tana jiran sa bai koma ba ku ji tsoron Allah ya koma za ku gyara halin ku gyara dabi'un ku
kuma kila ya kamata su riga koma gidan saboda jin matsalolin matansu da iyalansu dan
warai ko da gaske
warai da gaske to ga wani Bello Hamza Kaware karamar hukumar kurfi yake ta assalamu alaikum warahmatullahi ina malam fatan alkhairi kuma tambaya ta ita ce shin malam me yake sanyawa idan mutum ya hadda alqur'ani ta zube kuma me ya kamata in yi domin ganin cewa hadda ta zanna
na farko dai hadda alqur'ani babban rabo ne ina kira ga iyaye ku yi kokari lalle kai kokari duk yanda zaki ka sa danka ya hadda shi alqur'ani dan ma hadda shi alqur'ani babban mutum ne a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ma hadda shi alqur'ani ahlullah hannun daman Allah na kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama kuma sune shuwagabanni jagorori ko mutuwa akai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama na mutum biyu uku hudu idan an zo za a binne mutane ko a gurin yaki ko jihadi sai ya ce ayyuhum aktharu akhdhan lilqur'an waye a cikin su yafi hadda qur'ani ku ba kawo mun shi gabana in fara sa shi a gaba shi zan yi salla sauran su biyo bayan sa wa muqaddimuhu fil lahdi shi zan fara gabatarwa a kabari kaga wannan fallala ce ta ainihin wato mahaddata alqur'ani kuma ita hadda alqur'ani takan tsare yaro daga fitina takan tsare yaro daga shaye-shaye takan tsare yaro daga sata takan tsare yaro daga ta'addanci takan tsare yaro daga mummunan aski takan tsare yaro daga dukkan neman mata da neman maza da sauransu dan haka ga kandagarki na bawa ƴaƴa kariya da hana su zinace maza da mata ku sa su a makarantun Qur'ani su yi hadda to falalar hadda Qur'ani kenan to idan ko mutum ya hadda shi alqur'ani jama'a Qur'ani fa baya zama illa bi kasrati tirdad da yawan maimaitawa duk abinda kai yawaita karanta shi kai yawaita maimaita shi to ba za ka manta ba yanzu wannan mutumin da yake kusa da ni akwai abinda ya saba yana yin sa a gidan radio nan ba sai ya karanta ba yana zuwa in ya fara bayanin nan ko kwa ce karanta yake amma ba karanta yake ba saboda yawan yi yau da gobe
to duk
ai kware da gaske ai ya kamata mu taba ku kuma saboda haka duk wanda yake son Qur'ani ya zauna ya yawaita karanta shi babban maganin zaman Qur'ani nika a nika shi a ta karanta shi kawai wani yana cewa a bashi maganin hadda a bashi maganin zaman hadda ai babban maganin zaman hadda nika da karantawa ka tambayi masana alqur'ani su gaya maka in kaga Qur'ani ya zauna to ya karantu ya da ku sosai a baki
anyi kwami
sannan kuma abin da yake zubar da hadda akwai sabon Allah duk wanda yayin gumi sabon Allah bayan yana da hadda alqur'ani yana sabon Allah yana kallacin mata yana zinace wal iyad billah yana caci yana karta yana abubuwa ko yana saba wa iyaye da abubuwa na sabon Allah ko wannan abar mutum yana hadda qur'ani yana kallace tsiya ta ku da fima-fima a shiya za a hadda ka ta zauna ba za ta zauna ba sannan rashin maimaita ta haddan yana kashe ta kuma kuskure ne babba mutum ya zo ya karanta qur'ani ya bari ya manta shi Allah ganar da mu
to amin assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi kai tsaye daga nan garin Gogori ina faɗa sunan daidai sunana Isyaku Hamza Gogori a masarautar Bichi muna muku fatan alkhairi to muna godiya Murtala Abubakar kaga dama yake cewa Salam Vision FM ni tambaya ta ita ce ina iya karbar rancen kuɗi a hannun wanda shi ya tara kuɗin ta hanyar haram kuma kamar mai saida miyagun kwayoyi ko giya da sauransu na fara kasuwanci da su ya matsayin ribar da zan samu take nagode da fatan Allah mai
gida duk wanda ya san wani abokin mu'amalar sa yana neman kuɗi kuma neman kuɗin nan yana tara kuɗin nan ta hanyar haram ne ya sani to haram ne yaje karɓurancin kuɗi a wurin sa ya zaka je kana so ka gina kasuwancin ka na halal ka je ka debo datti ka debo kazanta ka karbi kuɗin haram ka je ka fara foundation din kasuwancin ka da shi a wannan ba sai kai dogon tambaya ba ma bai kamata ba in baka sani ba wannan wani abu ne in kana zargin wani yana cin haram ko yana mu'amala da haram wannan wani abu ne da ba amma ka sani karara yana sayar da miyagun kwayoyi ko barawo ne ko yana fashi da makami ko yana kaza ka je karbi kudin sa ka zo ka bude shago kuma ka ce kana neman albarka yau ina zai albarka kar ma ka fara ba daidai bane Allah ya ganar da mu
amin Jamilu Abdullahi gace yake assalamu alaikum Vision FM da farko ina malam barka da zuwa tambaya ta ga malam ita ce ko malam ya samu gagara makarba daga katsinawa kaji tambaye da shi
wannan wannan so yake tona muku asiri kenan ko
malam amma dai ai daga tsinan kayin ka da cewa la
wai yanzu so ake mun fadi me akai mun an karbe ni da kyautatawa ai kwarai da gaske wallahi mutanen katsina nazo katsina bila adadin kuma ni ma ho ba katsini ne
to
amma dai bari in gama bayani na tukunna
to malam
mutanen Katsina sun kula da ni kwarai da gaske an karbe ni tun kafin nazo ana ta mun waya bayan nazo kuma ba abin da ba ai mun ba na kyautatawa ni girmama bako da haka albishirinka alhamdulillah Katsina ba su kunyata ka ba sun yi abin kirki kuma ni ma ba Katsina ne babbar matata iyali na mutumiyar Katsina ce yar ba tsari ce
ikon Allah ka zama jikan majaddadi ta wajen mata shi
ni yanzu ma ai yanzu haka ba mamaki mai gabatar da wannan karatu ma na ma fi shi asali a Katsina
anya malam ni ma da dangi ba tsare ne sosai
Allah ya sa albarka.
To amin su ma amin.
Masha Allah.
To Shafi'u Sani yake ce assalamu alaikum fatan alkhairi ina ma malam barka da zuwa shin ya halasta na sayi kayan masarufi in boye su sai sun yi tsada in fito in sayar in ya halasta daga wane lokaci ya kamata a saya kuma a sayar da fatan mallam zai kuma lafiya.
Ya kamata da to ya kiyo ya kamata yi bayanin menene kayan masarufin a ciki me yake nufi akwai abin da ya halatta ajiye shi akwai abin da bai halatta ajiye shi ba. A takeice duk abin da yake ruhin abinci ne kamar gero kamar dawa kamar alkama kamar shinkafa kamar masara kamar gari kamar waye kamar wannan kaga ruhin abinci ne to wannan haramun ne mutum ya dauka ya ajiye ya boye shi shi ma zan yi bayani wani irin ajiya ne aka haramta amma sauran kayan sarrafa abunan kamar yanzu misalin abin da ya shafi kamar ridi ko wata kila ya shafi ko tattasai ko abin da ya shafi ko gujiya ko gida ko nan kaga wannan ko ba gida za a iya rayuwa dan ba a samu cin gida ba ba a ci kuli-kuli ba za a iya rayuwa to wannan ba laifi bane dan mutun ya ajiye ya amfana da shi ko kamar irin zobo rodo ganyen zobo rodo mutun ya ajiye sai ya tsada ya sayar ko abin da ya shafi abincin dabbobi sai ya tsada sai ya sayar wannan duk babu laifi akai abinda aka hana abinda yake ruhin abinci to shi ma kuma wanda aka hana manya-manyan 'yan kasuwan da suke zuwa ƙauyuka su saye abincin ta yanda idan sun saya ƙarfin jarinsu ya kai da suna iya rage yawan abincin a kasuwanni suna da manya-manyan store-store a dajika da ƙauyuka da garuruka wanda in sun so abinci ya tsada da sun yi mutum biyu uku suka shiga kewayen nan suka je Katsina suka saya suka je Kano da Wano suka saya suka je Gombe suka sayo masara suka je wuri kaza da sun yi wata ɗaya wata biyu suna tara masara nan zaka ji ana neman masara a rasa to wannan shine haram amma yanzu mutumin da ya noma yar buhunsa 100 ko buhunsa 50 ko buhunsa 5 6 7 noma yayi ya ajiye sai ya tsada ya sayar bai da wani laifi ha to ba kana sayar rago ma ka daure shi sai ya tsada ka sayar wannan duk ba laifi bane dan haka ya kamata mutane su gane cewa dan mutun ya dauki masara buhu 10 buhu 20 buhu 30 a matsayin sa na talaka sai ya ajiye a matsayin ya ajiye kudin sa idan nayi daraja ya sayar wannan ba haramun bane saboda wannan buhu 10 buhu 20 buhu 50 da ya siya ba zai iya rage yawan masaran Katsina har a ce yau Katsina tayi tsadar masara ba dan wani mai buhu 10 ko buhu 30 ya ajiye kenan masu yi da babban masaki masu tarawa a sto waɗannan su ake nufi ko masu kaiwa ƙasashen waje ko masu ɗauka su binne su ajiye sai gari yayi matsi irin yanzu da ake cikin matsi babu hali su rinka fito da shi suna sayarwa yanda suka dama waɗannan su ake nufi amma ba wai ƙananan 'yan kasuwa ba kuma ku sani cewa duk wanda ya noma gero wanda ya noma masara wanda ya noma dawa wanda ya noma alkama yana fa da dama ya ajiye kayansa sai lokacin da ya ga dama isiyar ba inda aka ce wai da ka noma dole ka sayar da shi a lokacin arhasa a'a zaka iya ajiye watakila in ka sayar da shi yanzu ma faduwa zaka yi sai ka bari sai yayi kima sai ka bari sai yayi daraja sai ka sayar da kayanka wanda ya kamata mutane su yi kokari su fahimci wannan Allah ya ganar da mu
amin sun mami ina ga bangaren Facebook bari mu dauka tambaya daya daga nan sai mu ainihin ansa wayoyi saboda lokaci na hararren mu Abdullahi Muhammad yace assalamu alaikum Ibrahim Dutse amma da kai da malamin nan ku fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya ya matsayin wanda yayi rantsuwa ba zai yi wani abu ba kuma sai yayi kafin kuma yayi kafara sai Allah ya dauki ransa Allah mai da girma mallan
kai Allahu akbar to farko dai annabi ya ba mu kaida cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rantsuwa cewa bai zai yi abu ba in abin alheri ne to yayi aikata aikin alkhairin wal yukaffir an yaminihi ya aikata alherin ya aikata aikin sannan yayi kafara akan ainihin wato rantsuwarsa kamar misali wani ya rantsa yace wallahi tallahi ya daina zuwa gidan yassa saboda ta yi masa wani abu na rashin kirki da rashin kyautawa to annabi yace kaga yanzu daina zuwa gidan yayarka ai yanke zumunci ne Allah baya son yanke zumunci shari'a ba ta son yanke zumunci mummunan abu ne kuma kai rantsuwa kace ka wato ba za ka ci gaba da aikata wannan zumunci ba to ya halatta ka karya rantsuwar ka ci gaba da zuwa gidan yayataka sai kai kafara to wannan shine kaidar shari'a kar wani ya ce ni wallahi na riga na rantsi na daina azumin litinin alhamis ni wallahi na rantsi na daina zuwa an gaida mafiyata saboda abin da take mun kullun tana takura mu ni wallahi na riga na rantsi abokina na daina zuwa gidansa saboda ya raina mu hankali duk wani abuwan alheri ne bai kamata kai rantsuwa kace ba za ka yi ba idan ma ka rantsi kace ba za ka yi ba annabi ya ce ka je ka aikata wannan abin laifi kai amma kai kafara azumi guda uku to wannan dan uwa yayi rantsuwa bai zai yi wani abu ba kuma yazo ya aikata abun kuma kafin ya rama wannan kafarar kuma ya fadi ya mutu to abin da yake kai magadansa su sai su rama masa azumi ana bin sa azumi uku ƴaƴansa su rama masa ko waɗanda suke magadansa sai su rama masa wannan azumi wallahu ta'ala alam
to Allah ya dade mana imanin mu
amin
a tambaya daga sashen WhatsApp ita ma ta karshe assalamu alaikum malam Allah ya saka muku alkhairi kuma Allah mai da malam gida lafiya mai hukuncin wato jifar mutane da kalaman batanci da kuma aibanta su a matsayin mazinata a tambaya ta farko kenan ta biyu kuma meye hukuncin wanda ya sama wa matarsa aiki amma tana aikin kuma sai ya karbe kudin ya kashe sunana Aminu Mai Kano tsohuwar kasuwa
na farko ku sani cewa jama'a duk abin da zai jawo rashin jituwa da ainihin wato sabani tsakanin musulmi haramun ne jifar mutane da sunanniki na banza wala tanabazu bil alqab bi salisun fusuq ba'da al iman wa man lam yatuf ulaika hum zalimun fadin magana a bayan idan mutun yi da mutun a bata shi a soke shi kaga wannan yana iya taban ainihin zamantakewa haramun ne zargin mutun da wani abin da ba a tabbatar yana yi ba kamar a ce ya dan luwadi ne a dan neman maza ne a dan neman mata ne ko mazinaciya ce ai karuwa ce sau da yawa za a ga yarinya budurwa sai ka ji wani ya bude baki ya ce wannan ai karuwa ce ka taba ganin ta
halin bai taba ji ko bai taba gani ba
bai taba gani ba asali ita fa shaidar zina ka ce wani mazinaci sai an samu mutum hudu malaman fiqhu suka ce da malaman hadisi da aka yi sharhin hadisan da suke magana akan kazafi idan wani ya tumci wani da zina sai ya kawo shaidu guda hudu cewa naga wance da wani suna kwance sun hadu kamar tabariya a cikin turmi kamar tabariya a cikin turmi ba wai ya ganta yana lulluba da ita ba wai ya gansu a cikin bargo ba ba wai ya ganta tana ci saka wandanta shi ma yana daura wandansa ba duk wanda yayi wannan sunan sa yayi kazafi a shari'a dan kaga wani ya rike hannun mace ko ya rungumi mace ko yayi wani abu mace in dai ba gani kai ido da ido kamar tabariya a cikin turmi ba to sunan ka mai kazafi wai dan a kare mutuncin dan adam sai aka samu shaida na farko yace ya gani alkali ya tabbatar shaida na biyu yace ya gani alkali ya tabbatar shaida na uku yace ya gani alkali ya tabbatar sai kuma shaida na hudu yazo yace eh gaskiya ni dai da nazo na tarar da su ina shigowa naga tana daura wandanta da zaninta shi ma sai naga ya dauko gajeren wandansa yana sawa abin da yake a shari'a gabaki ɗayan su sai an musu tsumagu na kazafi tsumagiya 80-80 malam ka duba dan kare mutuncin dan adam malam ba a bude baki a ce wani mazinaci ne in ba an kama shi ba ko ba wai dan wani abu saboda ƴaƴansa yanzu wannan mutumin zai iya yin ƴaƴa da jikoki da tattabakunne wannan zai iya zuwa ya zama shugaban kasa zai iya zama ya zama liman zai iya zama sarki zai iya zama tuwa jagora a cikin al'umma lokacin da ka jefi dan uwanka da wani mummunan suna baka da dalili ka bata masa suna a wajen Allah ka bata masa suna a wajen mutane da haka sai an maka hukunci ku daina jifan mutane da abubuwan da ba ku da garanti ba ku da tabbas ai wani barawo ne me ya daukan maka ka taba kama shi da sata a ai ana zargin yana kaza yana kaza wannan bai da kyau duk abin da zai iya kawo wannan ya kamata ai kokari a kiyaye sannan abu na biyu shine mutumin da ya sama matarsa aiki kuma bayan ya sama mata yibi ta yake karbe mata kudin ta wannan zalunci ne ai ita mace ba baiwa bace
ai ai a bisa yarjejeniya fa
a ya za ai a ce ta yadda ta je ta yi aiki ta dawo ya karbe kudin wata kila ma da kudin ta je mata kishiya ai ba karamin aikin ku bane ba nawa ma kuke karban kudin gadan mata ma ku je ku kara musu kishiya wannan ba daidai bane gaskiya shi aiki ai ta je guminta ne ai wahalarta ne ta bayar da lokacinta ta je ta wannan aiki ba laifi ta kyautata masa ba laifi ta agaza masa a wajen cefa ne ba laifi idan bai da shi ta tallafa amma mace ta je ta aiki kawai namiji ya zo ya sa hannu ya karbe albashin ya kashe wannan ba daidai bane in ta ga dama ta ce ta daina aikin gaba daya ba ta laifi ba
abuza ko wala sa kenan
kware ko da gaske to ai ba daidai bane zalunci ne da haka ku ba sa hakkin su mata fa ba bayi bane ina shaida muku ya ku maza mata ba bayi bane yanzu ana samun koki da yawa mala mace ubanta ya mutu ya bar mata miliyoyin kudi da kadarori da motoci da gidaje mijinta duk ya karba aike mace ce ba za ki iya ba ka mu rike miki takardun nan kaza kaza wata tace wallahi malan da ya karbe yan kudin nawa sai naje yana neman aure kafin na farga yaje ya zabga min kishiya kuma da kudi na akwai zaluncin da ya wuce wannan da ka ba daidai bane kuskure ne amma fa mun fada matan da suke aiki don Allah ku taimaki mazajen ku idan ba su da hali matan da kuke aiki ku taimakawa ƴaƴan mazajen ku idan ba su da hali sannan kuma ku maza ku sani shari'a fa bata ce dan matarka tana aiki ba to ita za ta dauke maka kudin karyawa ko kudin abincin rana ko atamfarta ko zaninta ko kudin asibitin da ba a'a aikinta daban nauyinka na aure kuma daban kuma ina wasiya wa maza duk mutumin da yake so ya kima da daraja a gidansa wallahi ya daina karban mata kudi a hannun matarsa wallahi idan mace ta rinka zuwa ita take daukan nauyinka wallahi wata ran sai ta fasa maka wannan abun a karan kanka zaka ji ba dadi namiji cikakke shine wanda yake daukan nauyin gidansa yake kauda kai akan abin da matarsa take da shi ita ma ta je ta yi ta samu shakatawa da kwanciyar hankali Allah ba ku ikon yin adalci wa matanku
amin mallam ina ga barin mu dauki kira ko da biyu ne zuwa uku kuma masu sauraro in an kira da Allah a tai a takaice kuma mallam ma shi ma Allah zai takaita a cikin bada ansa din in Allah ya yarda sihili 7 sihili 41 19 11 12 da kuma sihili 9 sihili 27 35 11 92 ne lambobin da za a kira domin bada gudunmawa a cikin shirin ga kiran farko na a cikin shirin wa alaikum assalam barka da kokari
ina ma malam barka da zuwa da fatan ya zo lafiya
ina malam alhamdulillah ya zo lafiya wake magana
me magana Faruku a barkanin sabon titin Darma
to me gudunmawa a gurguje
tambaya ta ita ce a matsayin jan mota yake ga matan aure ko budurwa a mukallanci ya halatta ko
tuka mota ga mace ko budurwa ko matar aure ko ba ta aure ba idan babu wani abu na sabon Allah a ciki bayyana tsiraici ko rashin saka hijabi a jikinta babu laifi za ta iya tuka mota amma yayin da ya zama zai iya jawowa fitina ko ta dauki maza ya zama fitina a gare ta wannan zai zama haramu amma haka kawai mace da rufin kanta da kimanta da mutuncinta ta tuka mota nan babu laifi ba ta da bambanci da namiji ko mace wallahi alam
to ga wani mai kira na assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ina ga wannan line nashi ya hawo motar gefe ga alamu. Amma dai ga wani nan. Assalamu alaikum. Barka da kokari bude baki sosai.
Yawa, ina malam barka da zuwa.
Na'am, malam na godiya. Wake magana kuma je ka kai tsaye. Na'am?
Muzakkiru daga karamar hukumar mashi local
government. Muzakkiru daga karamar hukumar mashi.
Na'am.
Na'am. Da Allah ka bude baki sosai.
Na ji abin da yace mahaifiyarsa ta rasu yana bara addu'a wace addu'a zai mata. Mun ji abin da ka faɗa. Allah ya saka da alkhairi. Na farko dai
wannan shine kiran ƙarshe.
Mahaifiya tana da haƙƙi akan mu ƙwarai da gaske. Yayin da ta rasu ai mata addu'a ko mahaifi. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah kai wa iyayena rahama kamar yadda suka rene ni ina yaro karami kuma idan ka samu daman sadaka jariya misali gina mata masallaci sai mata butocin alwala tona mata rijiya gina mata makaranta shuka mata bishiya duk wani abu da zai zama sadaka jariya ne zaka iya mata insha Allah zaka zama dan kirki dan arziki yana da kyau a samu ƴaƴan kwarai ta yanda za su rinka tina iyayen su bayan su mutu ya Allah ka sa ƴaƴan mu su rinka tunawa da mu bayan ka dauki rayukan mu
amin to mallaka idan ya zanto cewa kila na gina masallaci ko rijiya amma wani dalili yasa aka kashe wannan masallacin ko hanya ko za a wani abu ko makamancin haka kuma daga nan ba a sake gina masallacin nan ko rijiya ba ina matsayin wannan abu ne
duk abinda mutun yayi na aikin alkhairi da kyakkyawan niyya sai wani sababi sai wani dalili ko aikin hukuma ko wani abu yasa in dai ba shi mutumin da yayi abun bane ya ainihin wato warware abin da yayi ya canja to ladan sa fa yana nan har abada zai ci gaba da samun lada ya gina masallaci ana sallah bayan shekara 20 gwamnati zo ta hanya a wurin har yanzu Allah zai ci gaba da bashi ladan sa na gina masallaci saboda ai ba shi ya canja niyyarsa ba kuma inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin Allah gane da mu
to amin kuma ina ga mallan anan zamu tsaya a cikin ansa wayar domin mu baka dama kai jawabin bankwana ga masaru a cikin jawabin bankwanan kuma mallan zan buƙaci a yi jan hankali musamman ga duk al'ummar musulmi su kiyaye duk abinda za su aiwatar su kuma san haƙin Allah a cikin wannan al'amari
gaskiya ne to na farko dai abu na ƙarshe kai zan ce muna farin ciki da godiya da Allah ya kama wannan gidan radio mai albarka na Vision FM a garin Katsina Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda ku karbe mu karbi da'awa ta musulunci kuke yada ta Allah ba ku lada yayi albarka gidan wannan radio kuma muna fatan Allah ya sa a dace a cikin da abun da yake abu na biyu shine muna kira ga ƴan uwa musulmi riko da dokar Allah riko da abinda Allah ya ce shine rayuwa mai dadi duk mutumin da ya sa son zuciya a cikin rayuwarsa ko ya cutar da wani ko ya cutar da kanshi ko ya cutar da iyalinsa rayuwarsa ba za ta taba yin albarka ba kuma ba za ta yi kyau ba duk wani wa'azi da ka ji da karatu ana ake yi karshen abin abinda ake so shine mutum ya bi Allah ya zauna lafiya da mutane ya bi Allah ya zauna lafiya da ubangiji bayan mutuwarsa kuma a cikin karatun mu a yau mun yi bayanin wa'azi da Allah tabaraka ta'ala yake mana na dauke mutane da mutuwan da suke yi ba tare da aune ba da haka ina kira ga mutane babban sakon da muka zo da shi a wannan gidan radio shine mu gyara gidajenmu mu gyara mu'amalolinmu mu gyara zamantakewanmu tsakaninmu da iyalinmu tsakaninmu da shugabanninmu tsakaninmu da abokananmu tsakaninmu da ma'aikatunmu kowa ya tsaya yayi abin da ya kamata yayi ya tabbatar yana rayuwa mai kyau yana cin halal ba wai yana cin haram ba mata ku yi zaman aure mata ku bi mazajenku mata ku bi iyayenku mata ku ji tsoron Allah duk abubuwan da yake faruwa na barna da fasadi zinace zinace zubar da cikin shege tsara ainihin wato fitina matar aure ta rinka zuwa tana zina mijinta bai sani ba idan mijinki bai sani ba Allah ya sani idan ubanki da ya haife ki bai sani ba Allah ya sani shaye shaye ainihin da samari matasa suke yi wallahi ku ji tsoron Allah sace sace da dauke dauke da labarin fashi da makami muna jin sa ne a wajen gari amma yanzu a cikin gari mutum yazo ya tsare dan uwansa da wuka ya kwace masa waya mutum ya tsare mai mota ya caka masa wuka ya karban masa waya 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 satar waya satar kaza a hana mutane kwanciyar hankali a hana mutane jin dadi a hana mutane walwala saboda wasu tsiraru da suke cikin mu wallahi ya kamata samari ku yi kokari ku ji tsoron Allah ku gyara wannan shine sakon da muke so mu isar muku kuma muna fatan Allah ya sa shi a cikin kunnuwa masu ji mai kyau wanda za su yi aiki shi Allah ya ganar da mu
to amin masu sauraro nan za mu gintsa shirin saboda yanayin lokaci a madadin Dr. Abdullah Usman a gadon Kaya wanda dan Gombe ne dan Kano kuma dan Katsina da muka kasance da shi a cikin shirin sai kuma gidan Radio Vision FM mita 92.1 da kawo muku amma a sani ga sako gobe dan Allah kai mu mallan zai lecture a masallacin Imran Islamic Center da karfe 9 na safiya kenan koko na dare na safiya in Allah ya kai mu kuma batun za ta tauna shine yaya mace za ta inganta rayuwar aurenta wannan shine batun za ta tauna na'am insha Allah lecture ce ta mata naka mata ya kamata a yi tururuwa domin wato jin yadda al'amuran zai kasance a madadin mallam da kuma duk wanda suka taimaka da kuma wato bakin da yake tattare da su sai kuma gidan Radio Vision FM mita 92.1 ya kawo muku Ibrahim Abdullahi Yunus Sadu amma da na shirya na gabatar nake cewa fi amanallah.